بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum
salam wa rahmatullahi.
Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 16 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tare da shekara 1446, wanda yake daidai da 16 ga watan daya shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 23 a cikin littafin Almi'atun Nasawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Salih bin Abdullah Al-Assaf, Allah ta'ala ya mishi rahama.
Amin.
Darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 34, hadisin Urwatu ibn Zubair da yace wata mata ta yi sata a ranar da aka yi wato yakin bude garin Makka, da aka kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Annabi yayi umarni aka yanke mata hannu. Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ta tuba, kuma ta kyautata tubanta, har daga baya ma ta yi aure, ta kasance kuma ta kan zo ta faɗa mun bukatunta in sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ta'ala ya sa mu dace. Za mu tashi kan hadisi na 35 insha Allah. Malam yace an Aisha radiyallahu anha, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan qalat huwa ar-rajul yara min imra'atihi ma la yu'jibuhu kibran aw ghayrahu fayuridu firaqaha fataqulu amsikni wa qsim li ma shi'ta qalat fala ba'sa idha taradaya. Rawahu al-Bukhari. An karbo daga Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, tace fadin Allah ta'ala a cikin suratul Nisa, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan. A wannan ayar da Allah ta'ala ya ce idan mace ta ji tsoro na wato bijirewa ko kauda kai ko cutarwa daga mijinta, qalat, sai Aisha ta ce huwa ar-rajul, abinda ayan take nufi shine mutum ne, yara min imra'atihi ma la yu'jibuhu, sai ya ga wani abu tattare da matarsa wanda wannan abun baya burge shi, kibran aw ghayrahu, girma ne ko wani abu makamancin haka, fa yuridu firaqaha, sai ji maransa cewa yana son rabuwa da ita, fataqulu, ita kuma matan sai ta ce amsikni, ka rike ni, kar ka sake ni, kar ka rabu da ni, wa qasim li ma shi'ta, amma ka raba min abinda kaga dama na ciyarwa da duk abinda kaga dama ka bani. saboda mu zauna ba tare da ka sake ni ba. Qalat, sai Aisha tace fala ba'sa idza taradaya, idan har sun yarjejeniya tsakanin su sun yadda to babu laifi. Rawahul Bukhari. Wannan hadisin yana fassara ayan Al-Qur'ani ta suratul Nisa. Allah ta'ala yake cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Allah ta'ala yace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan, idan mace ta tsoraci cutarwa ko kau da kai bijirewa daga mijinta, fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha, babu laifi a tattare da su su zauna su yi sulhu su sulhunta tsakaninsu. Allah ta'ala ya ce was-sulhu khair, sulhun da za su yi shi ne mafi alkhairi sama da rabuwa, sama da a ce an yi shika. To wannan ayar kamar yadda Aisha take mana bayani shi ne mutum ya ga cewa matarsa ga wani abu tattare da ita wanda ya daina burge shi, ko kuma ma gaba ɗaya sonta yana yunkurin fita daga zuciyarsa. Da haka shi ko sai ya ga cewa yanzu abin da ya kamata shi ne ya sake ta, ita kuma sai ta fahimci hakan cewa ga abin da yake nufi nan. To yanzu sai ta zaɓi zama a ɗakin mijinta sama da rabuwa da mijin nata, da komawa gidansu ta zauna, ko kuma ta koma gefe ita kadai ta zauna. Da haka sai ta ce da shi, abinda za mu yi shi ne ka rike ni kar ka sake ni, amma abinda ka ga dama ka bani, abinda ka ga dama ka bani abinci, in baka ga dama ba ka rike, inda ka ga dama ka kwana tare da ni, in baka ga dama ba ka tafi wani waje ka kwana, amma dai in zauna karkashin igiyar aurenka. Daka ta ce babu laifi idan sun yi yarjejeniya. To anan akwai darussan da za mu ɗauka daga cikin wannan hadisi. Abu na farko dai shi namiji ya kamata shi ya zama mai dattaku, da sanin ya kamata a al'amari na zamantakewa. Lokacin da za a ɗauki mace a ba ma namiji, tana budurwa kyakkyawa da ita, ya ga duk abin da ya gani a tattare da ita ya sa ya aure ta, duk wani sakwarkwacewa da za ta yi da duk wani jagwalgwalewa da za ta yi, ta jagwalgwale ne sanadiyarsa, shi ya wahalar da ita, shi ya sanya ta shiga kicin ta sha hayaki, ya sanya ta jan ruwa a rijiya, ya sanya ta wanke-wanke, ta ɗau cikin ‘ya’yansa guda huɗu ko biyar ko shida, ta shayar da ‘ya’yansa, duk wani abin da zai ga ya zagwanye a jikinta, ya zagwanye ne sanadiyarsa, shi ne sila. To min babi aula a bisa babi na adalci, kuma bai kyauta mata ba bayan ta girma, ya gama cinye budulcinta gaba ɗaya tas, ya gama wato ƙarar da rayuwarta gaba ɗaya, sannan kuma ya ce ta tashi ta tafi gidansu, bai kyauta mata ba, kuma bai kyauta ma iyayenta ba, bai kyauta mata ba, kuma bai kyauta ma iyayen nata ba. Da haka ya zama cewa duk wani abu na abinda wani zai gani a jikinta yayi kwaɗayin aurenta, ya riga ya gama ƙarar da shi gaba ɗaya, sai kuma ya dawo da ita a matsayin fanko, yanzu sai ta zauna ta dawo liability ma kanta, ta dawo nauyi ma iyayenta, in tana da iyayen ma. To wannan abu ne da shi namiji ya kamata ya kula da shi, domin dama ka'ida ta zamantakewa a ko'ina ake zama, ko tsakanin mutum da mutum ne, ba mata da miji ba, zama in yayi tsayi zamantakewa alaka ta yi tsayi, to za a koma ƙauna da soyayya da begin juna kuma ya zube. Yanzu abin da ya rage shine haƙuri da juna, shine zaman haƙuri, iya abin da zai saura kenan, shine zaman haƙuri. Daka duk wannan kalmomin ƙauna da soyayya da sauransu yana tasiri ne a lokacin da yake saurayi take budurwa, amma daga lokacin da shekaru suka ja abin da ya rage shine hakuri zama na hakuri shi yayi hakuri ita ta yi hakuri wannan shine iya abin da ya rage to amma kuma sai aka nuna mana cewa idan ita mace ta kula cewa wannan fatake-taken sa so yake yi ya sake ni to sai ta bashi zabin cewa na yadda duk abin da kaga dama ka kasa ka bani amma dai ka rike ni karka sake ni ka rike ni karka sake ni abun kula anan Allah sai ya ce wasulhu khair shi sulhu tsakanin su shine mafi alkhairi sama da ya sake ta zamu kula cewa gata ce ga mace ta zama tana karkashin igiyar aure addinin musulunci bai ba wa mace wani aiki mai daraja da kima da matsayi da za ta yi ba sama da zaman aure duk wani abin da mace ta yi a musulunci to darajarsa da ladansa yana bayan zama a gidan mijinta wannan shi yasa Allah cikin hikimarsa saboda ya san raunin tunani irin na mace sai ya dauki ragamar aure da kula da aure da igiyar aure sai danka a hannun namiji shike da ikon yayi shika shike da ikon yayi komi domin inda an danka shika a hannun mata da a kowane namiji 100 to zaka samu 95 zaurawa ne a kowane namiji 100 95 zaurawa ne saboda yanzu shi namiji in mace ta yi mishi abu sai ya zauna ya fara lissafin karan da mahaifinta ya masa karan da mahaifiyarta ta yi mishi karan da ƴan uwanta suka yi masa ita kanta karan da ta yi mishi na cewa tana son shi mai yiwa sun neme ta su hudu ko biyar amma ta zabe shi Allah ya kaddara aka yi aure to wannan sai ya yi masa burki wannan sai ya masa da baibayi sai ya rike ta amma ita mace in ta yunkuro duk wayannan gaba ɗaya ba ta tuno su duk ba ta tuno su galibi sai ta dau mataki ne kafin take zuwa ta yi taguri sai ta dauki mataki kafin sai ta zo ta yi tagumi yanzu wannan sai aka ce ita ce mai ragamar aure auren na hannunta in ta ga dama ta yi shika in ta ga dama ta rike auren auren ba zai jima ba zai lastin ba amma yanzu wata sai ta tsaya a gaban mijinta ta bugi kilji ta ce in ka cika dan halal ka sake ni wata ta kama sunan iyayensa ga tsau in ka san da wani da wacce sun haife ka ta halal ka sake ni amma wani a hakan sai ya jure ya hakuri ya shayi saboda me saboda yana lissafi amma yanzu in shi ne take da shika a hannunta ya faɗa mata wannan maganar ba shikan bid'a ba hannun shirka sai ta yi hannun shirka sai ta yi saboda haka hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya danka wannan shikan a hannun namiji bai danka shi a hannun mace ba wannan hikima ce ta Allah to ashe kenan ya kamata shi kuma namiji tunda Allah ya fifita shi da hankali akan mace to ya kamata hankalin nashi ya yi aiki kar kuma ya zama Allah ya fifita shi da hankali akan mace amma tunaninsu ya zama iri ɗaya domin in tunanin nasu ya zama iri ɗaya ya zama babu bambanci kenan bambanci Allah ya riga ya fifita su tunda ya sanya duk abin da za a yi ce in za a ba da shaida to namiji ɗaya in ba a samu namiji ɗaya ba mata biyu saboda me Allah ya ce saboda wannan tana iya rikicewa ko ta manta sai ƴar uwarta ta tada ita kenan da lissafi da hankali da jarumta irin ta mata biyu shine namiji ɗaya to sai aka wayi gari sai namijin ya sauko da kansa daidai da tunani da hankali irin na mace bai lissafi ba. To shi yasa shi kanshi namijin da Allah ya shimfida masa ya bashi sakin a hannunsa, sai kuma ya shimfida masa wasu matakai da zai bi gabanin ya shiga. Yanzu nan an ce idan wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan, in kun ji tsoron cutarwa daga wajen mazajen ku, to Allah sai ya faɗa ma namiji kai ma wallati takhafuna nushuzahun, matan da kake tsoron cutarwansu ko bijirewansu ko taurin kansu, Allah ya ce abu na farko fa'izuhun, a fara musu wa'azi, a zaunar da ita, a karanta mata ayoyin Qur'ani, wacce biyayya da Allah ya ce ki min, in kin yi min biyayya ba kin yi min bane, kin bi Allah ne, ba ni ne na tsara kundin cewa mace ta yi ma mijinta biyayya ba, Allah ne ya tsara cewa mace ta zama mai biyayya ga mijinta. Saboda haka biyayyar ki gare ni biyayya ce ma Allah. Ga ayoyin Qur'ani, ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya ce fa'izuhunna, ai musu wa'azi. Me yiwa yin an mata wa'azi, babu mamaki ta sauko hankalinta da zuciyarta ta koma zuwa ga Allah. Allah ya ce fa'izuhun. Abu na biyu Allah ya ce wahjuruhunna fil madaji, idan wa'azi bai yi aiki ba, an yi wa'azin, an yi ta kiji, Allah sai ya ce to a kaudace mata a wajen kwanciya. Musulunci kuma ya tsara mana yaya ma ake kaudacewar mataki mataki. Idan yana kwance ta juya ta kalli nan, shi ma ya juya ya kalli nan, ta yi magana ya yi banza da ita, ta kula shi ya share ta, a fara bin mataki mataki. In wannan bai sa ta daina ba, to kaudacewa zai kara gaba. Shi ne sai ya sauko da kangwadon ya sauko kasa, ba sauko da ita zai yi ba, shi sai ya sauko kasa, saboda shi ne zai kaudace. Haga in wuyansa ya yi ciwo kafin gobe da safe, wannan shi ya daura ma kansa. In ta kiji kafin sai a je matakin raba daki, wannan duka ana wahjuruhunna fil madaji, duka wannan an bi bai yi ba, kafin sai Allah ya ce wadribuhun, Allah sai ya ce to yanzu an kai matakin da an iso matakin duka. Manzo Allah kuma sai ya fassara mana ya ake duka, sai ya ce darban ghayra mubarrah, duka ba mai wato zib da jini ba, ba mai galabaita mace ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ɗayanku ba zai ji kunya yayi wa matansa dukan jaki ba, dukan bawa, kuma da daddare ya dawo ya ce yana da bukata gare ta. Manzo Allah ya ce yanzu ɗayanku ba zai ji kunya ba. Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dukan wani abu da hannunsa ba, ko bawa ko mata ko yaron aiki, in kaga yayi duka to haddi ne, ko kuma a wajen jihadi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka aka shimfida wannan matakan, idan an ga cewa dukan ma bai yi ba, to Allah sai ya ce fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, idan kun ji tsoron fa yanzu ana iya rabuwa, auren na iya mutuwa, Allah sai ya ce a dauko mai fada aji daga danginsa, a dauko mai fada aji daga danginta, su zo su zauna, wakilinsa da waliyinta su zo su zauna. To shi yasa ko mace ce wani ya zo neman aurenta, ko wani miji zai je neman aure, ki tabbatar wanda zai nemi aurenki ko ya nemi auren yanki yana da masu fada masa su ji a gidansu. Saboda ba za ki gane amfanin hakan ba sai an iso wajen, fa ba su hakaman min ahlihi, sai an je neman mai fada masa aji, a zagaya kab babbansa wane ya ce ta wane, ai ba ruwana da kes dinsa, wannan ma ya ce ta wane, ai ba ruwana da kes dinsa. To anan za ki gane cewa rashin mafadi bala'i ne. Saboda wasu har alfari suke da rashin mafadi, cewa ni ai ba wanda ya sai fada in ji, wannan ba abun alfahari bane. Allah ya ce in sun zo sun zauna, in yurida islahan, in da gaske suna so su sulhunta junansu, to yuwaffiqillahu bainahuma, Allah zai datar da su, Allah zai datar da su akai matsaya, in komen shine alkhairi a cigaba da zama, Allah zai datar da su, in kuma rabuwan shine alkhairi, Allah zai datar da su zuwa ga abin da yake shine mafi alkhairi. Yanzu ku duba ku ga yadda Allah ya bi waɗannan matakan kafin a iso matakin cewa za a rabu. Amma yanzu wata in ta tashi duka wannan alfarman da Allah ya mata duka sai ta keta cewa in ka isa ka sake ni, in ka haifi dan halal ka sake ni, wata ma sai dai mijin ko ya ganta tana tattara kaya, ina zaki je? Za ta tafi gidansu. Daga can gidansu in aka samu iyaye marasa lissafi su da su turo takarda ko su kira shi a waya su ce ƴar mu ta dawo don haka ka sake ta. Wannan jahiliya ce, wannan fashika ce ake bin wannan matakin. To ballantana kuma a ce wai mace wai ta tattara kayanta wai za ta fi gidansu wai ta yi yaji. Duk gidan da kaga ana yaji to gidan ba dattawa. In dai akwai dattaku da dattawa a gidan to ba a yaji a gidan. Ba a yaji a gidan. Shi namiji shi ne musulunci fa ya bashi dama in ta bata mara yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi to musulunci ya halatta masa yayi yaji. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yaji wa matansa na wata guda sallallahu alaihi wasallama. Kun ga manzo Allah bai kore su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yaji ya dawo sai ka ce yaya, yace na gama yaji na dawo, yace a wata ɗaya kace yau kwana 29 ka koma ka cika kwana 30 saura kwana 1 a bayan fa sun matsaye dawo din. Amma saboda jan aji da bi'a irin ta mata kar ta nuna cewa tana Allah Allah ballantana a nuna cewa ta kosa. Amma dai mu duba mu ga yadda musulunci ya kiyaye gap tsakanin aure da shiga. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Iblis yana aiko ƴan aikinsa kullum su zo su yawo a cikin mutane. Haka da dare yayi wannan zai dawo, wannan ya dawo, wannan ya dawo, a ce to kai aikin me kai? Ce ai da na salkafi wani sai da na hana shi sallah. A ce kai kokari, amma ba haka muke so ba, zauna a gefe. Na sawa ne yayi kaza, na sawa ne yayi kisan kai, ce duk kai kokari amma ba kai abin da ake so ba, zauna a gefe. Wannan zai ce ai da na shiga wani gida na fara hada waje sai da na sa mijin ya saki matar, ce to wannan sai a sanya masa kambu na sarauta cewa kai ne jarumi a yau. Saboda haka shi a wajensa a hana mutum sallah girman bai kai a ce an sa mutum ya saki matar sama. To wani a matakin farko shedanin na zuwa sai amfani da ita, ita sai ta nemi a sake ta da kanta. Wannan shi yasa galibi shi namiji dattawa za a dinga cewa in ana son namiji ya rike aure da kyau to a bar shi ya ci kwakwa ya wahala a lokacin yin aure. Wanda ana zuwa za a ce wannan ya hada masa akwati, wannan ya bada sadaki, wannan ya bashi kaza, da shi da matan duka ɗaya ne. Yanzu bai gane bambancin shi da matan ba, sai inda ba ta sha wahala zuwa auren ba shi ma bai wahala ba. Amma ko da za a tallafe shi a bar shi ya ci da baki tukunna ya wahala, ta yadda in ya tashi cewa nasa kafin ya karasa zai tuna akwatinsa miliyan ɗaya. Kafin ya karasa zai tuna abin da ya kashe na akwatin shi, zai tuna gidan haya da ya kama, zai tuna kaza da kaza da yi. To ko da ita da ba komai nata a cikin auren ta yunkuro to zai danne ta. Amma dai abu mafi muhimmanci dama shi aure ana so a sauƙaƙa shi, ana so a sauƙaƙa shi, a wahala a sha wahala a buga can a buga can akan sha'anin aure. Wannan duk ba musulunci bane. Da mu yanzu dama inda aka ce za a yi aure to duka bangarori guda biyu kowa ya shiga bala'i, kowa sai ya wahala. Musamman a constituencyinmu na Talakawa da wuya a gama auren ƴa uwarta ba ta yi zazzabi ba, da wahala, da wahala. Babanta sai ya yi ciwon kai, hankalinsa sai ya tashi saboda yana neman kuɗin akwati da yana neman kuɗin kayan ɗaki da gado, da kayan gara da kuloli da sauransu wanda kuma duk musulunci bai daura mana wannan abun ba mu muka daura mu kanmu to kun ga addinin musulunci yana girmama sha'anin mace ta zauna a gidan mijinta yanzu fa an kai matakin da mijin ne za ta bashi zabi duk abin da kaga dama ka bani in kaga dama ka ciyar da ni in kaga dama kar ka baya in kaga dama ka limin kaza in kaga dama kar kai amma dai abin da nake so shine ka ci gaba da rike ni in zauna karkashin inuwar aurenka wannan na Laisha tace babu laifi idan sun yi yarjejeniya tsakanin su sun aminta da haka babu laifi to illa iyaka shi musulunci yana kula da haƙƙi na zamantakewa idan za a zauna addinin musulunci yana kula da haƙƙin kowa shi yasa ya sanya wa mace haƙoƙi akan mijinta ya sanya wa namiji haƙoƙi akan matarsa saboda haka wajibi ne kuma kowanne daga cikin su ya kula da waɗannan haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya daura musu Allah ta'ala ya sa mu dace malam yace an abi hurairata hadisi na 36 an abi hurairata wa zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyyun fa qala ya rasulullah iqdi bainana bi kitabillah fa qama khasmuhu fa qala sadaqa iqdi bainana bi kitabillah فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت بني منه بمئة من الغنم ووليدا ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فغد إلى امرأة هذا فرجمها فغدا أنيس فرجمها رواه البخاري وأن حديثي أنكر بودغا أبو هريرة دكما زيد بن خالد الجهني صحابي قد يذكر الحديث دكان سؤال لكارا مسيادة سكتشي جاء أعرابي فقال وني بلاربن قوي يازو وجن منزن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله يا منزن الله اقضي بيننا بكتاب الله سكتي يا منزن الله كي حكمتي تسكانن مو دالتافين الله نا كاو مكا خصوما ني ينزو ني دا ابوكين خصوماتا amma ina so ka mana hukunci da abin da Allah ya saukar fa qama khasmuhu fa qala sai abokin husumarsa sai ya tashi da ya tashi sai ya ce sadaka yace ya manzon Allah wannan abokin husumantawa ya faɗi gaskiya iqdi bainana bi kitabillah ka mana hukunci da littafin Allah fa qala al-a'rabi sai wannan balarabin kauyen sai ya ce innabni kana asifan ala hadha sai ce dana ne yake yaron gida a gidan wannan yana masa hidima a gida aikin ɗeban ruwa da sharan gida da sauransu fazana bi mar'atihi garin haka sai yayi zina da matar mai gidan nasa sai yayi zina da matarsa faqaluli sai suka ce da ni alabnikar rajimu sai suka ce da ni hukuncin da ke kan ɗanka shine za a jefe shi fafadaitu bini minhu bimi'atin min alghanami wa walida sai na ce zan fanshi ɗan nan nawa in bada tumaki ko awaki guda 100 da kuma baiwa guda 1 sai ya zama na fanshe shi maimakon a jefe shi thumma sa'altu ahlal ilmi amma sai na ce bari in tambayi malaman mu a can ƙauyen mu sai na tambaye su faqalu sai suka ce innama alabnika jaldu mi'atin wa taghribu am suka ce a abinda ke kan danka shine bulala 100 da kuma kora na shekara guda daga garin da yake. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi tsirara amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Manzo Allah sai yace to tabbas zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah. Ammal walidatu wal ghanam faraddun alayk, tumakinka da kafadi da kuma baiwa za a dawo maka da kayanka. Wa alabnika jaldu mi'atin wa taghribu amin, amma danka hukuncin da yake kansa shine bulala 100 da kuma kora ta shekara guda daga gari. Wa amma anta ya unaisu li rajulin, annabi sai yace mau, sai yace ma wani mutum, yace ya kai wani faqdu ila murati hadha farjumha, gobe da safe ka yi sammako ka isa zuwa kauyen nan ka samu matar wannan ka jefe ta. Faqada unaisu farajamha, shi wannan unaisu wani din da aka ce je jefe ta, sai je yayi sammako sai je jefe ita wannan matar da aka yi zina da ita. To wannan hadisin yana koya mana darussa da yawa. Darasi na farko da muke dauka daga wannan hadisin shine, idan rigima ta kaya tsakanin mutane guda biyu, to abinda ake yi shine ana neman masu ilimi ne domin su warware wannan rigimar. Ana warware rigima ne da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shi yasa wayannan mutane guda biyu da suka yi rigima da junansu sai suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka ce to muna so kai mana hukunci da littafin Allah, amma a can kauyen mu ga abin da mutane suka fadi, ba kuma abin da na tambayi malamai suka ce mu, amma ina so kai mana hukunci da littafin Allah. Gashi ga abin da ya faru. To wannan kuma yana ƙara nuna mana shine dole ne ga dukkanin namiji da mace a gida su zama masu taka tsantsan, musamman wajen mu'amala da masu shiga gida waɗanda ba 'yan gida ba, musamman abin da ya shafi masu aiki a gida da sauransu. Galibi yanzu zaka ga wasu matan suna ɗauka cewa yaron gida mai ɗeban ruwa a gida ko mai kaza a gida tana masa ɗaukan hukunci ɗaya da wanta da kaninta. Saboda haka wajen mu'amala da shi babu kamun kai, babu tsare mutunci, babu tsare kima. Wannan abu ne da ya kamata mu kula sosai. Lalura ce watakila ko uzuri ke sa a buƙaci ɗan aiki a gida mai ɗeban ruwa ko wani abu makamancin haka, to dole mace ta sani cewa hukuncinsa ɗaya da inyamuri da ke ƙodice da inyamurin da ke inugu, duka hukuncinsa ɗaya, domin ba shi da alaƙa da ita ko ta kusa ko ta nesa. Iya abin da ya haɗa su shine ya yi aiki a biya shi. To kun ga wannan ƙarshe hatta kai ga ya yi zina da matar mai gidansa. Wannan abin lura ne ƙwarai da gaske, musamman ma in an samu irin matan manya, wanda za mu ga hadisi na gaba zai mana bayani akan baya halatta mace ta yi tafiya in ba tare da muharraminta ba. Saboda haka an samu matar manya sai a haɗa ta da direba, shi ne ɗauki ta daga Bauchi ya kai ta Abuja. Saboda rashin kishi da shi mijin yake da shi, rashin kishi matarsa daga ita sai wani ƙato wai shi direba ya ɗauke ta zai kai ta gari kaza. Da haka ana tafiya ya ta iya babu kunya, dole za ta gaya masa cewa direba ina jin ba haya, haka zai tsaya, a ina da bukata kaza, a ina da kaza, wani abu wanda yake abu ne wanda bai kamata ya fito tsakaninta da shi ba. Maganganu marasa kyau. Yanzu wani lokaci akwai wani gari da zan tafi wa'azi, a cikin kananan hukumomin da suke jihar Bauchin nan. Sai zamana cewa daga can garin akwai direban da zai taso da safi zai kawo kaya garin nan. Sai suka hada ni da shi akan in yazo in zai koma zai dauke ni mu koma tare. Haka da nazo shiga mota sai na samu wata mata a gaba ga kuma ƴaƴanta a baya. Ni ce masa to ai abin da yafi kamata shine wannan matal ta dawo baya ta zauna da ƴaƴanta. Ni kuma in zauna a gaba. Sai ce mun wai a'a ai inda aka ware mun a baya zai ishe ni na zauna. Saboda haka yin samu waje na zauna. Tunda muka tashi daga garin nan, mun yi tafiya ya kai awa uku. Taɗi ne kawai tsakanin su. Kai ka ɗauka mata da miji ne. Sai da ya sauke ta a hanya za mu wuce. Ya ce mun ai wannan matan da kake ganin ta tana da mutunci. Matar abokina ce ita ɗin. Matar abokinsa ce. Haka abokinsa ya haɗa ta da shi in zai tafiya ajiye ta a hanya. Saboda haka shi kuma sai ya zauna suka ta zama abin taɗi. Haka ta barallaje ta ɗaura ƙafan da ɗaya akan ɗaya. Sai ji ba suke yi. Wallahi wasu maganganu ko tsakanin mata da miji ne in suna da kunya wallahi maganganun ba za su fito ba in suna jin kunyan junansu. Yanzu shi aboki shi ne ya amince masa a karan farko inda aka samu problem kenan cewa ɗauke ta ka kai ta gari kaza wannan kuma haramun ne. Haramun ne. Ita kuma wargajajjiya ce. Allah ya kiyaye. To sannan kuma wannan ya nuna mana hukuncin wadda ya yi zina ga aure da wadda ya yi zina ba aure. Wadda ya yi zina babu aure za a yi mishi bulala 100 sannan a kore shi daga gari na shekara guda. Wadda ya yi aure ya yi zina kuma za a jefe shi saboda wato laifin shi ya yi girma. Me zai ja mutum ya yi zina? Shi ne sha'awa ta rinjaye shi. Shi zai kai shi zuwa ga yi zina. To wani irin bala'i ne da masifa ya kai mutum da ga miji nan mace tana da shi ko ga mata nan yana da ita amma a ce ya zabar makansa cewa zai je ya sauke sha'awarsa a inda yake haramun ne. Wannan laifin ya yi girma. Wannan ya sa Allah ya yanke hukuncin ma in an kama shi kawai a jefe shi ya mutu. Saboda zamansa a cikin mutane masifa ce. Zamansa a cikin mutane masifa ce mutum da aure kuma mazinaci. To yanzu wannan zamani wannan lokacin da Allah ya kawo mu wai a yanzu nan ana nuna mana cewa abin nadir ne a wancan lokacin baya faruwa. Shi yasa guda ɗaya ma in ya faru sai an rawaito cewa ya taɓa faruwa. Amma yanzu in za a ce ya faru ya faru ya faru ba adadi. Babu adadi. Matar aure ce da mijinta amma tana zina da wani a waje. Wannan so ba adadi kishi suna nan da yawa akan haka. Wannan su ƴan mata kan su dama wannan karka yi labarin su. Su wannan hadith wala haraj. Wannan shi yasa galibi ina ƙara maimaita mana wannan masifar. Maganar manzo Allah ce ta tabbata akan mu sallallahu alaihi wasallama cewa in dai alfasha ta yi yawa cikin mutane to cututtuka da annoba za su yi yawa. Duk waɗannan cututtukan da muke jin labarin su in ka tambayi iyayenmu da kakanni shekaru 40 30 bai wallahi ba san da su ba. Ba su san da su ba. Duk wani a ce an zo aure sai an duba genotype sai an duba ciki an duba kanjamau an duba cutan koda ko wani ne duka iyaye ba san da wannan ba. Amma yanzu aka zo aure duk nagartanka ba wanda zai baka aure sai an kawo takarda daga asibiti. Wai takardar asibiti ita ce za ta tabbatar kai mutumin kirki ne ko mutumin banza. Amma nagartanka bata kai a gamsu kai na Allah bane. Haka nan mace ba yadda za a yi a aurar da ita wani ya aure ta sai an kawo takarda daga asibiti ba ta da kanjamau ba ta da ciki. Nagartatta da nutsuwarta da aka sani wannan bai kai wai a yadda cewa wacce nagartacciya bace har sai gwaji ya tabbatar daga asibiti tukunna. wannan shine yanayin da muka shiga ciki, wannan shine yanayin da muka shiga ciki. Akwai wacce aka yi magana mijinta akan cewa tana bin wasu maza, wallahi sai ce to menene a ciki, cinikin san da nata duka ɗaya ne tana yi yana yi, menene a ciki, yana ha'intar, tana ha'intar sa, ba wani abu bane. Yace ba wani abu, yana neman matar wani, ana neman matar sa, to sai aka yi yaya? Kamata dini tudan, saboda haka shi yanzu ya gamsu ya zauna, yana zauna a gidan, ta san shi mazinaci ne, ya san ita mazinaciya ce, amma tunda kowa na yi to a shiru. Yanzu cases da suke yawo da yawa har a samu cewa uba yana kwanciya da ƴaƴansa, wallahi suna nan da yawa da yawa fa. Duk yadda za a ce ma mutum kaza da kaza, idan abin bai iso gabansa ba, ba zai fahimci me ake nufi ba, ba zai fahimci me ake nufi ba. Yanzu kullum ina maimaita maganan nan, wani bawan Allah da ya zo guna daga Mudi jihar Adamawa ya zo ya same ni a makaranta, muka gaisa da shi, sai ce mun akwai wata ta ce tana son in ya zo ya haɗa ni da ita mu gaisa, ƴar garin nan ce, ta ce ta san ni ban san ta ba, ya mun kwatancin gidansu yana kan wannan titin da muke kai, muka gaisa da ita kusan wata uku ko biyu kafin azumi, azumin bariya, sai da aka shiga azumi sai ya kira ni a waya ya ce yana so in bashi lokaci ya zo mu gaisa. To ni na yi tsammanin cewa ya koma, so dama zuwan da ya yi ya zo ne saboda ya nemi aiki a asibiti, kuma ya samu aiki saboda aka yi zauna. Sai da ya zo ya ce mun to magana ce akan waccan yarinyar da na haɗa ka da ita, yana so, yana da aure, yana son ƙara aure, saboda a farko ya samu karatu a ƙasar waje wanda a yanzu haka ma yana can, cewa zai tafi da matarsa, iyayen matarsa a can, kuma sun ce su ba su yadda ba, daga yana son ƙarin aure wacce zai tafi da ita. To sai ga cewa wanda ya ɗauko ƴar wajen garinsu, tunda in har an gamsu ta bar garinsu to ba matsala ba ce din ya bar ƙasa da ita, daga sai yake bibiyan mata a Facebook, kwatsam kawai sai ya ci karo da wata ustaziyan Facebook, tana ta posting akan addini, shikenan sai ya sarka bu da santa kawai ba tare da ya ganta ya san waye ita ba, ba tare da ya yi bincike ba, haka tana zuwa, yana zuwa garin nan, ya ce to zai zo, amma in ya zo yana so ya je ta haɗa shi da iyayenta su gaisa. Da ya zo ina za mu hali, sai ta ce mu haɗu a makarantar boko mu, a'a gidanku fa, ya ce a'a in ka zo dai zan maka bayani. A makarantarsu ya zo, ya ce to a gidansu ne ana so a haɗa ta da wani, ita kuma ba ta san shi, amma tana so maganin za ta mutu, maganin ta kusa mutuwa, in maganin ta mutu sai ta yi mishi magana ya zo su gaisa da iyayenta. Shi kenan aka tafi a haka, har aka fara azumi, azumi kusan goma sha, kullum ita za ta turo masa da abincin buɗe baki da abincin suhur, kullum wallahi ya faɗa min ɗan a caɓa ta ɗauka shata akan wannan aiki, lokaci na yi zai zo ya ɗauki abincin ya kawo masa ya ɗau kula ya kai mata, sai da ya sa bincike a kanta kafin sai gane cewa wannan matar aure ce da ƴaƴanta huɗu. Matar aure ce da ƴaƴanta huɗu. Matar aure ce ita har da ƴaƴa. Saboda haka ya yi ƙoƙari shiga cikin account ɗinta na Facebook, ina tsaye a wajen da waye sa sanda na kirga sama da mutum 20 da take soyayya da su a Facebook wallahi sama da mutum 20 duk wanda yace turo min hoto wani hoto na daban take tura mishi wannan fa ba wani can Lagos aka tafi ko can Kudu ba ba wani gu aka tafi ba to yanzu wannan ɗaya cikin dubu kenan eh wannan fa da sauki ta kare a zallan soyayya ne wannan ita nata da sauki ita lamarin ta ya kare ne a zallan soyayya tunda duk binciken da muke yi ban ga wani wanda ta tura masa hoton tsareicin ta ko na abu makamancin haka ba wannan nata da sauki to ire-iren waɗannan yanzu wani lokaci wani ya kira ni daga wata jiha ya ce yana so in saurare shi saboda wani abu da ya faru da shi yanzu ya ce min wata yarinya ce yanzu makwabciyarsu ta shigo ta kwankwasa masa kofa cewa ina so da Allah ka taimake ni ka ba ni naira 200 sai ya bude kofar ta shigo sai da ce to ba 200 na zo nema ba na zo da matsala ne kuma na san in ba haka na ce maka ba ba za ka bude kofar ba matsalar ita ce matsala ce akan mahaifiyata ni ce auta a cikin ƴaƴanta ina da manyan yayu sannan babanmu na da wata mata tana da yayu tana da ƴaƴa da suke manya tace kiss muke yi da ita ya fi shekara nawa tana daukan hoton tsareicinta tana tura ma wani a wata jiha ita uwar tata ƴar autar ƴarta tana faɗa masa shekaranta sama da 16 yanzu wacce aka ce karamar ƴarta shekaranta 16 ita kuma shekaranta nawa yanzu in ba masifa ba irin na shaidan menene saura a jikinta da ta tura ma wani masifa kawai irin ta son zuciya da kuma sharrin shaidan yanzu wannan uwar kuma tana iya kallon yanta gice ta ce kin yi kaza baki da hankali wannan uwa ce ita ce yanzu abin yake damunta ita uwar ko a jikinta ita uwar ko a jikinta ita ce yanzu take neman mecece mafita akan abin da uwarta take yi yayunta sun zaunar da uwan sun mata wa'azi sun mata wa'azi sun mata wa'azi amma ba ta ji ta yi nisa saboda haka shi yana faɗa mun sun shirya da su yi tracing wancan su je su masa duka shi kuma nashi a wani ga wanda dai abun duka ne in ba ta fara ba shi ya fara ai ba zai yi ba ai duk inda aka ce ana fasadi ana fasikanci to laifi kashi 70 yana kan mace ne ko da kuwa shi ne mijin shi ya neme ta to kashi 70 na fasadin shi ne yardanta da amincewanta shi ne yardanta da amincewanta in ta kama kai ta tsare mutuncinta ta tsare kimarta da ba a fara wannan abin ba to wannan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah yana kishi ya ga baiwarsa tana zina Hindu bintu Utba tace ya manzo Allah yanzu ɗaya mai ƴanci ba baiwa ba tana zina ita abinda ta dauka shine baiwa ma a jahiliya dole ake tilasta mata ta yi zina tun a jahiliya sai an tilasta ma baiwa take zina tunda Allah cewa wala tukrihu fatayatukum alal bigha in aradna tahassuna idan har ku yangin ku suna so su kame Allah ce kar ku tilasta su yi zina yace yanzu ana iya samun ƴa ya ga uwarta ga ubanta a gari kuma ta yi zina abin sai daure mata kai to yanzu in za ta dawo yanzu kuma ta gani yaya ai yanzu zinar ma a wancan lokacin fa zina bauta ce dan dole ake yi a wannan lokacin kuma zina ƴanci ne ƴanci ne wannan shi yasa duk garin duk garuruwan mu kafjoyin mu musamman na arewa da mu musulmai muka fi yawa a ciki kowace jiha din ka je sai an nuna maka ga unguwa nan wannan mazinata ne suka taru a wajen karka bi hanyar ko ina akwai shi mu yanzu ba ga wannan titin ba nan wajen ko duk wani mai mutunci baya san bin titin sai in dole ka kama shi ka riga ka sani cewa ga iya abin da yake kai mutane wajen in ba wanda uzurinsa na dalilinsa ko na neman abincinsa ko wani abu ya biyar da shi ta wannan hanyar ba uzuri in ya sa ka bi wannan hanyar kana gaggawa kai Allah Allah ka wuce gwamnati ta san da wajen al'umma sun san da wajen hukuma sun san da wajen har police station suke da shi masu musu solving din matsaloli da rashin wannan a tsakaninsu saboda haka wata da ake hira da ta yi bayanin cewa a wannan dandalin uwarta ta haife ta ita ma kuma yanzu ta daura kuma ita din ma ta haihu yanzu wannan dandalin anan uwarta ta haife ta saboda haka ita ma yanzu ta daura kan yadda uwarta ta tsaya ita ma yanzu haka ta haihu kuma tana da wani ciki haka kowa na sane da wajen amma ba ruwan kowa da su gwamnati ba ruwanta da su gwamnati ba ruwanta da su mai yanzu ana nan ana ta fama da rurrushe gidajen mutane da shagunan mutane ga inda ya kamata a rushe na to ga inda ya kamata a tashe su nan a gina ma al'umma makaranta a gina ma al'umma wajen koyin sana'a a wajen yadda al'umma za ta amfana amma samu tsakiyar gidajen mutane a rushe shi a ce a mai da shi kasuwa ga inda za a rushe a mai da shi kasuwa nan amma ba ruwan kowa da shi wannan wajen da wani gidan rediyo ne aka bude ana sukan gwamnati a cikinsa da tuntun gwamnati ta dau mataki a kan shi da tuntun ta lau mataki a kansa amma babu ruwan kowa da shi ba su dauka ma cewa nauyi ne Allah ya daura musu ba bisa ga wannan kullum wallahi sai na yi addu'a ma gwamnan jihar Gombe Allah ya saka mishi da alkhairi da kanshi ya dau nauyi da matakin duk wani gidan karuwa ya rushe shi Allah ya saka ma Sheikh Albani Gombe yana daga cikin waɗanda suka karfafa akan wannan aikin saboda mun wayi gari za mu je Gombe kana kallo ga masallacin Juma'a da Albani yake limanci tsallaken shi kuma gidan karuwa wannan yana daga cikin aikin da shi yayi alhamdulillah duk inda aka gidan karuwa sai an tare shi an rushe shi amma mu yanzu nan ga sunan Burjik sandan su guda banda waɗanda kuma suke daidaiku a cikin unguwanninmu Allah ya kiyaye to saboda haka zina masifa ce wallahi zina masifa ce annabi ya bamu labarin mutumin da yayi ibada bauta na shekara 70 amma da aka kwatanta da zinansa na kwana 7 sai da wannan zinan ta lamushe wannan bautan da yayi na shekara 70 kaf to wata fa a iya yanzu shekaran ta sama da 30 tana wannan aikin shekaran ta sama da 20 da tana wannan aikin saboda haka masifa ce bala'i ne babban abun da ke karya al'umma kenan zina Abdullahi dan Mas'ud yace duk sanda zina ta bayyana cikin al'umma da zina da riba to Allah yakan yi izini ma al'umman ta halaka ta lalace saboda haka komai na al'ummar an sa su ya daidaice babu abin da za a sa a gaba ya zama mai albarka cikin al'ummar saboda haka wannan masifa ce ya kamata mu dau matakin gyara shi kullum ina kuma ƙara maimaita mana daukan matakin gyara shi wallahi abu na farko shine mu sauƙaƙa mu kanmu bala'in da muka kewaye aure da shi wannan ita ce hanya ta farko na gyara da sassauta kaifin yaduwar zina a cikin al'umma saboda ka'ida ce da zina da aure ba su taba tafiya kai daya in ɗaya yayi tsada ɗaya zai arha wannan ka'ida ce saboda haka wacce ake ganin cewa naira miliyan guda yayi kadan a hidindimin aurenta, ire-iren su ne ake zare da su a ba su 2,000-2,500. Ire-iren su ne. Daka abinda za a ce maka nemo kafin kai aure, abinda iyayenta za su kashe kafin su aurar da ita, in zina ce sai yayi zina da mata 1,000 akan wannan kuɗi. Wa ya samu wannan aikin? Babu wanda ya samu. Ba wanda ya samu. Da duk wayannan jerin akwatunan da duk wayannan kayan ɗakin da kujerun da ake duk a ina muka samu shi? A suratul baqara ko Ali Imran nisa'i ko ma'ida? Duk babu shi. Babu shi. Daura ma kai masifa ne da bala'i. Wani bayi da shi amma sai ya ciyo bashi. Ni dai ina ganin cewa ni a tawo fahimtar. Ni bai yiwuwa in haifi ya in tarbiyyantar da ita shekara 10 sha shekara 20 in zo zan baka auren ta, ce ka tifar da zaka kwanta da ita sai na ciyo bashi in sai maka, wallahi ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. In je in ciyo bashin katifa ku zo ku kwanta da ita ta bata maka dai ka gaggaura mata mari. Ni a fahimta ta, wallahi wannan fahimta ce ta kuskure. Wannan fahimta ce ta kuskure. Fahimta ce ta kuskure. Amma yanzu mun daura ma kanmu wannan masifar da Allah bai daura mana ba. A ciwo bashin kudi ka je ka mutu ka bari bala'i ma kanka. Sun suna can sun kwanta akan gado sun yi bacci mai kyau. Sun barka da masifa. Ana lissafin ya za ka yi ka biya kudi. Wa ya daura mana wannan aikin? A ina muka samu wannan? Qur'ani ko hadisi? Babu inda muka samu wannan karatu. Saboda haka mu ne muka daura mu kanmu. Abinda musulunci ya sani ana aure da shi shine ana bada sadaki, a nemo waliye, a nemo shaidu. Shine aure a musulunci. Shine aure. Shine aure. Amma mu mun ƙi ji mun yi kunnan uwan shegu. Mun ce ba zai yiwu ba. Daka yin an zo an ce ana neman auren ya sai a sa aurenta sai Allah ya kai mu wata ɗaya na shekara mai zuwa, saboda ana lissafi kafin nan an haɗa mata kuɗin gado da kuɗin kujeru da kuɗin wardrobe da kuɗin wane ne kafin a zo batun sanya ranar, sun yi shekara biyu suna nema. Kafin in an zo an sa auren kafin ranar auren sai an samu wata bakwai ko shekara guda kafin ranar auren ya zo. Wannan ya za a yi a zarge su in ma fasadi ya shiga tsakaninsu? Ba fa mala'ika bane shi, ba mala'ikiya bace ita. Lafiyayyen saudayi da lafiyayyen budurwa shekara uku suna alaka da junansu, ba aure ba maganin aure, kuma ku ce ma ranku cewa wai shaidan ya bar su su zauna lafiya, wallahi ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Saboda haka mataki na farko shine wannan alaƙaƙai din da wannan ƙayoyin da muka zuba su, wallahi mu kwashe su. Yau yanzu inda za ka samu katon filin gidan nan ka ce gobe da safe kana neman 'yan mata da suka kai aure suna son aure, za ka yi musu kayan ɗaki za a aurar da su, wallahi wannan filin gidan ba zai ɗauke su ba. Wannan filin gidan ba zai ɗauke su ba. Kenan yanzu 'yan matan suna nan suna ƙasa suna son auren kuma sun kai auren, amma me ya hana su a su yi auren? Wannan masifa. Wannan masibar samari suna nan da yawa da wani wallahi zai zo na yamma yana maka korafi cewa shi fa yana son yin aure, yana da sana'ar da zai iya rike auren, amma hanyar yin auren ya zama masa masiba. Hanyar yin auren ya zama masa masiba. To ni kuma sai in ce masa ni kuma ban ga dalilin da hanyar yin aure zai zama mun masiba ba. Ni ban ga dalili ba. Hanya ce guda ɗaya ta aure shine tsakani na da dangin amarya da ita wacce zan aura, zan yi abin da zai yi mini. Za ku bani a haka fakat, ba za ku bani haka ba, shikenan in canza waje. Amma daura ma kaina wani tension, wai hanyar yin aure ya zama mun masifa, wa ya daura mun wannan masifar? Babu wanda ya daura mun wannan masifar. Ina aka ce mun a Bukhari da Muslim cewa ban kawo akwati guda shida ba aure bai yi ba? Wa ya ce haka? Wai ce haka? Saboda haka
lamurori al'amura suna ƙara tsada muna kuma ƙara jefa kanmu a masifa a tamfal da da za a sayi ta a 3000 yanzu sai 13000 ko 30000 sannan kuma a dan da za a kawo a tamfa guda 10 ya isa amma yanzu ana jiran a tamfa guda 35 waye sun ya mana haka abinda za a yi da na setin kujeru da wane ne a naira 100,000 yanzu ana neman miliyan guda kuma mun daura mu kanmu cewa dole dole sai mun yi na zamani sai mun yi kaza sai mun kaza waye sun ya mu wannan abun babu wanda ya sanya mu wannan abun ba wanda ya sanya mu wannan abun akwai wani uba da ni aka je neman aure mu wani aboki na muna zama uban yace in kun san in mun daura muku aure yanzu ba ku da yanda za ku yi ku tashi ku tafi in kun san cewa in an daura muku aure yanzu ba ku da yanda za ku yi ku tashi ku tafi me dalilin zuwa neman ku aure ba ku da yanda za ku yi da yarinya in an daura muku aure yanzu ba ku san ina za ku kai ta ba yau yanzu aka ce an yafe maka kayan daki an yafe maka lefin ya za ka yi da ita baka da wannan hanyar kuma to me yana ka na zuwa neman aure me yana ka na zuwa neman aure saboda haka iya abin da iya ba mu deadline shine sati daya tsakanin zuwa nema da daurin aure sati guda iyayenta mata ko aka yi ta a kan shi yarinyin ta zama na alaƙa kai ne wane ne masifa da bala'i wata yassa ta tsaya ta daura dan kwali ya kalli kudu maso arewa ta yi damara ta ce ta rantse da Allah in dai ita yassa ce ba a isa ai ba shi kuwa ce ya rantse da Allah in dai shine ubanta ya ba da ita kuma ya aurar da ita kuma ya ga wanda ya sai hana to ire-iren wannan iyayenta an yi ta a kan shi an yi ihu an yi hayaniya ya ga ai auren ya ta farko ba a shobe ba kauyawa ba wace tsiyan ba kaza kawai ka ce ka dauka ka bayar kamar da zaka sai da akuya to an gama kauyawar da a shobin kuma ta je bayan wata uku ta dawo to sai aka yi ina fa'idan da aka samu haka yanzu wancan satin ba na mantawa ranar asabar satin da ya gabata an daure wani aure a unguwanmu sun zo neman aure uban dattijo ya kira malamai ya ce ku zo a zo a zauna na kun zo neman aure eh to nema kun nema to na ba ku shikenan iya abin da kake da kai sa aka dauko yarinyar aka zo aka zauna malamai suka yi mata wa'azi Allah ya kaddara cewa yau ba za ki magariba ba miji ba saboda haka ga mijin ki nan ki hakuri ki jure ki hakuri sai kuka tana tsangwaman kawaye shine bayani dama tana irin tsangwamal da kawaye za su yi mata iya abin take iya tunawa kenan kawaye za su tsangwame ta za su ce an ba da ita kyauta an yi sadakanta ba a santa a gidansu ba a waye iya abin da za su faɗa duk abin da za su faɗa mata kenan wannan shine abin da za tuna yanzu irin wannan shi ya huta shi mijin da danginsa sun huta sadda kansu sun huta amma yanzu kaga ana biki wai an zauna wai abokan ango sun hada masa kuɗi 500,000 an dauke shi wai an karar da shi a biki saboda rashin lissafi an karar da shi a biki wayannan abokan kuma saboda masifa inda ciyar da gida za ta karkare masa ya zo neman taimako a wajensu wallahi ba za su bashi ba saboda kuɗin mafi yawa ya zama irin kuɗin karuna ne in kaga an cire shi to biki za a yi amma abin alheri babu shi abin alheri babu shi haka ana ce an sa aure yanzu har taro ake yan mata kawayen amarya su zauna su tsara me da me suke bukata da kuɗin sannan su rubuta sannan su kawo mu abokai su kuma abokai su da su yi taxin junansu su haɗo wannan kuɗin akwai wanda aka zo aka kawo min list din da aka ce ni ne abokin ango aka kawo min list din na ga wani list din wasu abubuwa kusan guda 10 ita wacce ta kawo takardar nace mata zauna duka wayannan abubuwan da kika kawo wanne ne yake sharadi na aure wanda in babu shi aure ba zai yi ba
babu
nace to bari in fada miki wani abu a daidai yanzu da ake maganan nan sauran kwana 3 auren nan har yanzu fafutukan neman inda za a zauna muke har yanzu ana fafutukan neman inda za su zauna ke kuma yanzu kin kawo mana list kina so mu dauki ne da 400 da wani abu ku ba ku karar da shi a biki saboda baki da hankali mu ma ba mu da hankali a ba haka bane a ce to iya abu guda ɗaya zamu iya muku wanda shi sunna ne shine walima bayan nan komai ki cire shi akwai wani abu wai sallaman kawaye da wace tsiyan da wane ne da wane ne wai sallaman kawaye in an gama wai kawaye da su taru suna jiran sai an ba su 10,000 ko 20,000 ko 20,000 akwai wani abu wai shi kudin wai kudin fitan amarya an daura musu aure fa wai amma kafin ta fito sai an ba da kudi a gidansu sai dai ta kuka yi ha in dai ba sai dai ta kai ba ku sake ta tafi dakin mijinta mana wai amma sai an ba da kudin fitan amarya ai an ba da wani abu wai kudin irin rakiya kudin wane ne kudin wane ne kudin wane ne daka duk abin da aka saka bai kudin fitan amarya wa iyayenta mata ya ba za su bari su fito ba daka na samu babanta ran da aka je dauko ta na ga fada masa cewa an daura mata aure da wannan yace eh nace to baba a taimake mu a je a fito da ita shikenan aka je aka fito da ita shi da kanshi uban yazo yazo ne yana auren ustazai akwai dadi saboda an sauka masa wahalhalu da yawa an saba kamar wahalhalu da yawa an buga masa lissafin cewa za a yi wuni uku wuni kaza dai biyar 500 kaza wane ne wane mun ko mun ce aure wuni ɗaya za a yi randa aka daura aure za a zo a dauke ta kai ta dakin ta yanzu shi ya huta abinda aka masa taxi na bala'i da masifa abincin da ya tanadar mata za su zo su haɗe su cinye a kwana uku sai masa wata biyar ana ci a gida yanzu ba a rage mishi aiki ba an rage mishi wahala an rage masa wahala a to yanzu kan ba talauci ya bugi mutane ba da talauci yayin mutane da baibayi ainihin sauki yake akan komai komai neman sauki yake akwai iyaye mazanda wani lokacin da kansu suke kiran dangin angon a boye cewa iyayenta mata sun ce kaza ku ku zo ku ce ba ku yadda ba saboda haka wata tsohuwa ta tsaya tana yaro za ku yi rashin kunya za a mata rashin kunya ce mata ajiya ba rashin kunya muke ba Qur'ani muke karanta miki an riga an daura aure yana da ikon ya zo da mashin ya ce matarsa ta fito su tafi yana da iko idan aka samu wannan masifan cewa dole sai ta kwana sannan a dauke ta a ce an kai ta gidansu angon sannan ta sake kwana sannan a sake daukan ta a kai ta dakin ta sannan kuma bayan an kai ta dakin ta sannan ya sake komawa ya kwana cikin katti kawayen ta su kwana da ita sannan bayan an gama kuma gobe da safe a ce sun gama shiryawa suna jiran a zo a sallame su ina aka samu wannan karatu babu inda aka samu wannan karatun to shi yasa galibi galibi yanzu in ka tsare yan mata 100 in kai musu tambaya akan aure wallahi 92 tunanin ya gare ni akan biki iya abin da suka sani akan aure ke biki amma ba su yi zaman auren ba dan in an zo an ce an zo neman auren ya a gidansu ma ba shirin zaman aure ake mata ba shirin biki ake mata shirin biki ake mata daka sai an gama wai bayan an daura wani sai a zo ya zo ne da to za a mata nasiha a minti 5 yaushe wannan nasiha za ta yi amfani wata taso akan wannan abun ba a lokacin ne za a mata nasiha a minti 5 in an gama ma uban ya gama nasiha an sanya wasu iyaye da wasu kawaye su aurar da su rakata su zaurar da ta a cikin mota su rushe wanda uban ya yi su daura mata na shedan su daura mata nasihan shedan saboda haka kina ganin shi namiji zuma ne sai da wuta su karanta mata yadda za ta gasa masa aya a hannu in ka ji an ce namiji sai da hakuri sai da zaman biyayya to an san gidan akwai danshi ne saboda haka sai da hakuri sai da zaman biyayya amma inda babu komai to namiji zuma ne shi sai da wuta tunda bai da komai ko ki gasa shi Allah ya kiyaye da haka wayannan abubuwan ya kamata mu dau gyara akan su gyaran da ya kamata mu dauka kuma shine muna zuwa karatu mu zo mu zauna mu karanta karatu amma in mun tashi sai mu bar shi a inda muka karanta shi in mun tashi sai mu bar shi a inda muka karanta shi sai ga duk waɗannan al'amuran in an zo bukukuwan mu da mu masu zuwa karatu da marasa zuwa karatu duka daya ba bambanci babu bambanci irin abubuwan da jahilai suke yi ga masu zuwa karatu su ma irin ɗabi'un suke dan wajen bukukuwa a jera wasu tsiyata ko a zo a yi rawa a cashe duka kuma a gama ce jama'a a yi addu'a Allah ya ba da zaman lafiya dijan da yake canza kiɗa shine mai subhana rabbika rabbil izzati yana addu'a saboda raina Allah saboda haka dole duk abin da muke karantawa mu yi kokari mu ga muna dauko shi daga duniyar karatu mu sanya shi a cikin aiki zallan karatu baya ci dole sai mun sanya shi a aiki ba burgewa bace a ce kullum duk sati za mu zo karatu ko yaushe muna zuwa karatu za mu je makaranta mu zauna mu wune a makaranta a zauna a yi karatu a karanta mana karatu amma in mun zo kuma ɗabi'unmu da halayenmu da ayyukanmu a ga babu darasin da muke a ciki babu karatun da muke a ciki haka mu yi kokari duk abinda za mu yi mu sanya karatun da muke a ciki zagi da cin mutunci da suka da hantara duk ba zai tabo a jikinmu ba don an ce kin wulakanta yarki a baki kaza ba duk wannan baki da wata matsala da ita zagi ne da cin mutunci zai kare duk abinda za a yi na zage duk ba shi sati ɗaya sati biyu an gama an wuce shikenan mai yiwuwa yar take Allah ya sa mata albarka a zaman auren sai ta yi shekara 40 tana zaune a gidan mijinta hankalinki a kwance amma da sukan da mutane za su yi cewa an ba da ita kyauta da sukan da za su yi cewa ta fita ta shiga ta fito wanne yafi haka an gama yabanki cewa ai wacce ta yi bajinta a wajen auren yarta da ta shiga ta fito kuma to zagin da zaki sha kuma za a wari gari ga irin nan amma kina boye ta kina kaffa kattafa ta saboda kin san da ta fita zaki sha zagi Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah shi bamu lada kuskure Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين.